sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Asabar 12 ga watan Maris na shekarar 2022 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya ƴan bindiga sun shiga garin Shimfiɗa don kwashe mutane da kaddarorin su sannan wakilan kungiyoyin cikin gida a Jamhuriyar Niger da Majalisar Ɗinkin Duniya da na kungiyar tarayyar Turai sun yi taro don duba halin da ake ciki game da batun mutunta ƴancin mata da yara muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar rahotannin mu bari mu ji yadda duniya ta yi ne
to assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran Sojojin Russia sun ci gaba da lugudan wuta kan kasar Ukraine da bindigogin artillery da kuma hare-haren jiragen sama a yau dinnan Asabar yayin da kuma ake gumurzu a arewa maso yammacin Kyiv babban birnin kasar da ma sauran biranen kasar da dama kuma sojojin Russia na ci gaba da jan daga a tazarar kilomita 25 daga babban birnin kasar wani harin makami mai linzami da Russia ta kai yayi kace-kace da filin jirgin saman sojojin Ukraine da subahin yau Asabar a cewar magajiyar gari Natalia Balisinovich ta ce wani depo ma na man fetur an lalata shi wasu rokoki da Russia ta cillo sun lalata wani rumbun makamai daura da Basilkiv ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta tura wani sakon Twitter a yau Asabar mai cewa Sojojin Russia sun kai hari kan wani masallaci a Mariupol inda wasu mutane 80 ke fakewa ta ce wasu daga cikin waɗanda ke cikin masallacin ƴan Turkiya ne to sai dai wani mamban kungiyar daukaka masallatan Suleiman a Mariupol wanda ke cikin masallacin a lokacin mai suna Ismail Hacheoglu ya ce ba a kai ma masallacin hari kai tsaye ba to amma ya kama da wuta a cewar kafar labarai ta AFP Shugaban sashen sama jannatin Russia na Roscosmos ya yi gargadi yau Asabar cewa takunkuman da kasashen yammacin duniya suka kakaba ma Russia na fa iya sa tashar sararin subhana ta kasa da kasa ta ruguje yana mai kiran da a dage tsauraran matakan da aka dauka a cewar Dmitry Rogozin takunkuman waɗanda wasunsu ma tun gabanin mamayar Ukraine da Russia ta yi aka kakaba su na iya kawo tangarda a aikin sarrafa kumbun da ake amfani da shi wajen kula da tashar saboda haka bangaren Russia na tashar wanda shike saita tashar kan falaki na iya samun lahani wanda zai iya sa tashar mai nauyin tan 500 ya fado cikin teku ko kuma bisa doran kasa abinda shugaban tashar ta Roscosmos ya rubuta kenan a sakon Telegram shugaban Taiwan Tsai Ing-wen ya ziyarci wurin horar da dakarun kota kwana a wani sabon tsari na zama cikin shirin yaki a yau dinnan Asabar shirin da aka dada karfafa shi biyo bayan mamayar Ukraine da Russia ta yi ganin yadda China ke kwadayin mallaki wannan tsibiri yakin da ake yi a Ukraine ya tayar da muhawara a Taiwan wadda China ke ikirarin tata ce game da shirin damarar ta da kuma dabarunta muddin China ta nemi yin amfani da karfin soji wajen kwace tsibirin kamar yadda ta yi ta barazanar yi Kasashen Turkiya da Armenia sun yi alƙawarin kama tafarkin maido da dangantakar su bayan wata ganawa a yau dinnan Asabar wadda ministan harkokin wajen Turkiya Melo Kasoglu ya kira mai fa'ida kuma kokwara bayan tattaunawa da takwaran aikin sa na Armenia Ararat Mirzoyan Kasoglu ya ce Azerbaijan ma na goyon bayan wannan mataki na maido da dangantaka Armenia da Turkiya ba su da dangantaka a diplomasiyance kan iyakokin su ma a rufe yake kuma ga tsabar kiyayya wadda ta samo asali daga kisar kiyashi da aka yi ma Armeniyawa a karkashin daular Usmaniya a yakin duniya na daya
a gaida da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC jama'a kamar kamar yadda muka bayyana a farkon shirin a Najeriya har yanzu tsugunne bata kare ba a domin ɗan bindiga sun shiga garin Shimfiɗa don kwashe mutane da kadarorin da suka rage a jaren jiya wakilinmu Sanish Abu Malumfashi ya ba mu rahoton cewa sun kai harin gida-gida
ɗan bindigan da sun saki komawa garin ne da marece kamar dai yadda mutanen garin nan Shimfiɗa suka koka inda suke roƙon gwamnati lalle ta tabbatar da cewa jami'an tsaro sun koma wannan gari nasu in ko ba haka ba duk wani abin da suka bari a gidan nan mutanen nan za su sace na saciya su kuma kone na konawa ilaikau hakan ya faru na kuma zanta da shi mai angon na Shimfiɗa game da lamarin da ya auku jiran jiya
na gari ka ji tsoron abin da kake fargaba ya faru go
eh dama ga na ga ma nace mu yanzu abin da ke tsoron mu wurin nan babu wani jami'in tsaro guda da aka bari koda a tura jirgi ya safi babu ya rika dan zagayen wurin nan babu to tunda da ranar da mutanen mu suka fito mutanen nan suke cikin gari jiya na ga ma sauran mama ta kafar da aka samu su ba samu tsawa ba da san fashi sun yawo gaba sannan yanzu bayanan da ke zo mu akwai yaro ɗaya wanda shi yana cikin garin bai samu fitowa ba shi ma yanzu nan yana asibiti ma yana amsan magani saboda hargitse ya fito saboda lokacin da yana cikin garin suka zo suka same shi cikin daki suna kamun kaji su barayin saboda tun daga shekarun jiya zuwa jiya suna ta kwasa kafin suna lura da kayayyaki suna shiga da su a da zan dawo abin nan shi ma da ya ga dai sun kora kaji sai kajin suka shiga cikin dakin da yake sai suka ji mutum mutum suka je to za su je su ga ma dan gwata cewa ga akwai sauran mutum ɗaya cikin garin nan lokacin da suka yi tafiya sai saman shigewa suka zo suka diba ba su gan shi ba saman shigewa yake ganin irin kone-konen da suke yi da kayan abinci wanda bai daukuwa sai a kunna mai wuta inda wani ma kyaure yake mai kyau kawai sai ya yake ana cirewa daga cikin gidajen ke rudin da yake ciki saboda ai bai dauka amma zai rayu su fa hadiya kan majalisar mu da yazo ya dai ce za su sake koma su je su sake tattaunawa su ga yanda za a yi ayi yunkurin yanda za a yi dai a mai da jama'a tsaron amma har yanzu take wannan maganar da kai babu wani bayani da yazo ku na ce ga wani matakin da ake yi ake shirin dauka muna dai saurari
kuma an ce da an tore an kwashe kayan abinci an tore
gaskiya kayan abinci kan su wannan tun daga lokacin da aka dawo mutanen nan suke shigowa suna kwashe kayan abinci mun mutane to zuwa yanzu tunanin mu ma yanzu ko da an ce a koma wani bai ma da abin da zai ce indai an tabbata kaga an kwashe kayan abinci to ko ka koma da to me za kai
to tun dai a jiyan dai sanda na zanta da shi mai bawa gwamnan jihar Katsina shawara game da harkokin tsaro Alhaji Ibrahim Muhammad Katsina ya ce bayan da gwamna ya gana da su ya ba da umarnin cewa lallai su koma don a samar da tsaro ga al'ummar wannan yanki to amma kuma dama galibi in an tashi irin wannan sai kuma an shiri yanzu ne abinda ake cewa shine mutanen garin su kara sa hakuri a ga zuwa litinin dinnan saboda ayyuka za su daidaita Sanisha Abu Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida Sanisha Abu Malumfashi da wannan rahoton a jamhuriyar Niger a ƙarshen wani taro da ya hada sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da wakilan kungiyoyin cikin gida da na majalisar ɗinkin duniya da na kungiyar tarayyar turai don duba halin da ake ciki game da batun mutunta ƴancin mata da yara ƙanana kungiyar mata ƴan majalisar dokokin ƙasa ta buƙaci goyon bayan hukumomi da ƴan majalisar dokoki akan magana kwaskware wasu dokokin da ake ganin ba su dace ba da tafiyar duniya a yau wakilin muryar Amurka a Yamai Salamu Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani
galibin dokokin da Nijar ke amfani da su wajen kare haƙƙin mata da yara ƙanana abubuwa ne da suka samo asali a 1961 waɗanda kuma masana suka gano cewa mafi yawancinsu sun yi hannun riga da yanayin zamantakewar al'umma a yau mafarin kiran wani babban taro da ya zakulo wasu shawarwarin da ke kunshe cikin wani kundin musamman da ake fatan ganin majalisar dokokin ƙasa ta yi na'am da su a matsayin doka Honorable Rabi Maiturnam na daga cikin shugabannin kungiyar mata masu wakilci a majalisar dokokin ƙasa.
Qur'ani ya ba mata matsayi mai kyau na ci gaba. Amma wannan matsayin sai abda wayi gari masu karanta abubuwa sai suna karanta shi kaman ba a daidai ake karanta shi ko shine muka gama da malumai da sarakai da masu ilimi na boko don mu daidaita wannan abun kowa ya gane ga yanda tsarin yake
dabi'ar cin zarafin mata da yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa irin su Niger abu ne da ya zama ana magani kai yana ƙaba a cewar shugabar ofishin yan sanda mai kare haƙƙin mata da yara ƙanana komisar principal Zoe Rahausese lamarin na buƙatar ƙara jan damara
in sun zo wajen mu tunda akwai ijin arme kullum muna nemo ne mu safanta su mu kusanta musu da mace ba a mata haka na ba a takura mata ba a bugunta ba a hana ta ta nemi abin da za ta zo ta taimaka ma iyali mace in ta kawo kara wajen to gaskiya ta ji ciki to masala yawanci in sun zo wajen mu mata da kansu su ne za su dawo kuma suke a sun janye kara.
Kungiyar mata 'yan majalisa ta damƙa wannan kundi a hannun babban jami'in shiga tsakani na ƙasa Mediator de la République Maître Sirfi Mega wanne shi kuma ya isar da shi a hannun mataimakin kakakin majalisar rokokin ƙasa Kalla Hankurau.
En relation avec le gouvernement, nous allons faire tout ce qui est possible.
Yace da haɗin kan gwamnati za mu yi iya ƙoƙarinmu domin samar da cigaban yaƙi da musgunawa mata da yara. Abu ne da ya zama dole a gare mu saboda mun san da cewa mata da maza tare muke rayuwa kuma akwai sauran aiki a wannan fanni. Yanzu dai aiki ya rage namu kuma ya rage na ɓangaren zartarwa. Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Turai sun taka rawa wajen shirya wannan zama da ke matsayin wani ɓangare na shirin haɗin gwiwar da suka kira Initiative Spotlight mai hangen kawar da ɗabi'ar cin zarafin mata da 'yan mata a doron ƙasa. Omer Kebiu Kalemu PhD shi ne wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a wurin wannan taro. Yace mu a matsayinmu na Majalisar Ɗinkin Duniya za mu ci gaba da dafawa dukkan ɓangarorin da ke cikin wannan tafiya ta yadda Nijar za ta samu sukunin cika alƙawalin da ta ɗaukar wa duniya akan batun mutunta 'yancin mata da yara ƙanana. Magana ce ta sauke nauyin da yawa jaba a wuyanta. Daga cikin kujeru 171 na wakilcin al'umma a Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar, mata na da kujeru 50 a halin yanzu. Adadin da ake ganin zai iya tasiri wajen ganar da ɗaukacin 'yan majalisar su amincewa waɗannan shawarwari na kuskure dokokin da ake ganin suna haddasa tarnaƙi ga yaƙi da ɗabi'ar cin zarafin mata da yara ƙanana. Nan gaba a cikin watannin na Maris ne majalisar za ta yi zamanta na shekara-shekara don nazarin ƙudurorin doka wato session de loi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sule Mumuni Barma kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin da ke cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku samo mana ansar waɗannan tambayoyin. Wai shin da Allah madaukakin sarki ya aiko da Annabi Adamu duniya da wani harshe ko yare yake magana da matarsa Hawwa'u? Sannan sai tambaya ta biyu, a Afirka harsuna nawa muke da su waɗanda muke magana da su? Masu tambayar haɗin gwiwa Kawu Mai Ruwa Bajoga da Alhaji Kadi Baji Bajoga. To idan Malam Kawu Mai Ruwa Bajoga da Alhaji Kadi Baji Bajoga na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyinku daga shugaban majalisar malaman izalashiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya kammala bayar da ansa kan irin harshen da Annabi Adamu ya yi amfani da shi kuma har ya shiga bayani kan irin harsunan da ake amfani da su a Afirka inda har ma ya bayyana tasirin harshen Larabci kan manyan harsunan Afirka. Yau Sheikh zai dora daga inda yake cewa
wasu yarurrukansu Larabcin ce kashi 50 daga cikin 100 na yarensu. Sa'an nan mu dubi Hausa ita kanta, mafi yaren jaye daga cikin kalmomin da ake amfani da su a Hausa kalmomi ne na Larabci. Sannan baya ga alaka ta kasuwanci da kuma dangantaka da ke tsakanin Hausawa da kuma addini ko kuma da sauran yarurrukan Afirka da Larabci, to shi yasa larabcin koda ba kai tsaye ake yin sa ba akwai gargaliya ko kuma da harjiya ta kowace kasa ko kuma kowane yanki alal misali a nan Najeriya ai kaga akwai larabawan shuwa wanda sunan shuwa arab wanda kuma suna nan a Najeriya suna Chadi suna wani yanki na Kamaru da kuma Afirka ta tsakiya to duk dai zaka samu larabcin ake yi koda ba kai tsaye larabcin fusha ba ana larabcin ne da irin wato ainihin yadda ake fahimtar sa amma dai larabci ne sa'annan kuma akwai yaren Swahili wanda shi ma Swahili din yana daga ciki ko a ce na daya ko kuma na biyu yaren da aka fi amfani da shi a wannan nahiya ta mu ta Afirka wanda shi ma in ka dubi Swahili kalmomi daban-daban daga cikin sa mafiya yawa larabci ne kamar misali a ce in za a yi gaisuwa a ce salama salama kabisa ko kuma irin su habari abin da ya shafi gai abin nan labari kenan ko kuma gaisuwa da makamantan su to kaga duk su ma larabcin ne wanda kuma shi wannan yare na Swahili shi ma ana yin sa a kasashe daban-daban na Afirka misali in ka dubi Tanzania idan ka dubi Uganda in ka dubi har zuwa su Congo irin su Burundi da kuma wani yanki na ainihin Uganda da kuma kamar na faɗa a baya da kuma Kenya duk ana amfani da wannan yare na Swahili wanda kuma yare ne wanda yake mai saukin koya wanda ko zama kai da masu yau da gobe zaka koye shi cikin sauki saboda wato lafuzan sa da kuma abin da ake amfani da shi wajen harufa duka abubuwa ne waɗanda suke masu sauki kwarai da gaske sannan kuma akwai harshen Hausa wanda wannan harshe na Hausa shine harshe na biyu ko na uku wanda aka fi amfani da shi a nahiyar mu ta Afirka gaba daya wanda in muka duba a shakundum nan kasar mu Najeriya da kuma kasar Niger da kasar Ghana da kasar ainihin wato hasuwa su Burkina Faso jamhuriyar Benin Togo su Chad su Kamaru da har Sudan kai har kasar Saudi Arabia har ma ya tsallaka zuwa su Gabon da sauransu duk saboda ta riga ta watsu ko ta ina a nahiyar Afirka da haka kuma koyanta babu wahala saboda saukinta da kuma abubuwan da ake amfani da shi wajen sadarwa a cikin harshen Hausa to duk waɗannan harshe ne wanda yake shi ma daga cikin manyan harsuna imma ya zama na biyu ko kuma na uku a nahiyar Afirka wanda ake amfani da shi har ma zuwa ga wasu sassa na duniya wanda saboda ci gaban harshen zaka ga wato ko ina hatta kasashen turai irin su Germany da Amurka da kuma ainihin wato Ingila suna da sassa daban-daban a manyan jami'o'in su da ake koyar da Hausa wanda kuma saboda saukin sa zaka iske kafafen yada labarai irin su murya Amurka da su China da su Iran da kuma su BBC da kuma Jamus da su Faransa duka gaba daya suna da waɗannan sassa daban-daban na Hausa sannan kuma sai yaren Fulani wato Fula shi ma harshe ne wanda yake mai girma kwarai da gaske a nahiyar Afirka wanda yana da masu amfani da shi tun daga yammacin Afirka har zuwa ainihin wato gabashin Afirka ko kuma yammaci maso arewacin Afirka gaba daya duka ana amfani da kuma wani sashe na tsakiyar Afirka irin su Central Africa Chadi da kuma Cameroon da su Gabon da makamantan su to shi ma wanda yake ya hada mutane da yawa wanda kuma zaka iske kabilun da yake an taru gaba daya an zama abu guda har ma wasu ba sa iya bambance waye Bahaushe waye Bafulatani ko kuma waye Bahaushe waye Bafulatani waye dan kabila kaza saboda watsuwar da Fulanin suka yi a ko ina cikin wannan nahiya tamu ta Afirka kuma suke da tasiri a duk inda suke sannan akwai yare na Somali wanda in ka dubi shi yaren Somali zaka iske kalmomin da ake amfani da su su ma sun so su dauko wasu abubuwa na larabci wanda kuma ba kasar Somalia ba kawai ake amfani da yaren Somali in ka dubi irin su Puntland duk a Somalin ne da kuma Somaliland irin su ainihin wato Djibouti da kuma wani yanki na Ogaden da ke kasar Ethiopia duka suna amfani da yaren Somali ne da kuma wani yanki ma na Kenya su ma duk suna amfani da yaren Somali sannan kuma daga cikin kamaiceceniya da yaren Somali din nake da shi yana kama da a wasu gurare yaren Amharic da kuma Oromo wanda su kuma Amharic din da Oromo yawanci an fi yin su ne a kasashen ainihin Eritrea da kuma Ethiopia da kuma wani yanki na ainihin wato abin nan Djibouti din su ma ko da yake duka dai Somali ne wannan gurin saboda haka waɗannan yarurruka da kuma irin su yaren Zulu wanda aka fi yin sa a kudancin Afirka da kuma ainihin wato yaren Yarbanci wanda shi ma ba Najeriya kawai ake ba ana yin shi a Ghana akwai a Togo da kuma jamhuriyar Benin da kuma nan ƙasa Najeriya da kuma yaren Ibo wanda shi mafiya yawa ana yin sa ne a wani abun nan a yankin kudancin Najeriya wadda kudu maso kudu da kuma kudu da tsakiyar Najeriya su suka fi amfani da wannan abin nan yare na wato kudu maso gabashin Najeriya yare na Ibo kenan sannan kuma akwai yaren Zarma wato ma'ana zabarmanci wadda aka fi a kasar Niger da Burkina Faso da kuma wani yanki na kasar Mali duka ana yi da kuma yankin Benin wato kasar Benin da kuma nan arewa maso yammaci wajen kan iyakar Najeriya ta hanyar kasar Benin da makamantansu duka ana waɗannan yarurruka din sannan kuma akwai yare da aka yi na mulkin mallaka wadda yawanci turancin Ingilishi ke kan gaba wadda mu anan nahiyar mu ta Afirka ta yamma in ka dauki Najeriya da Ghana da su Liberia da su Sierra Leone duk zaka samu shine yare wanda yake na gwamnati ko na hukuma sannan kuma da wasu kasashen namu na Afirka sannan kuma akwai yaren Faransanci wadda duk kasashen da yawanci Faransa ta yi musu mulkin mallaka shi ma yaren Faransa da wasu dabi'u da al'adu duka ya dauke hankalin mutanen shi suke yi sannan kuma akwai yaren Portuguese wato inda kasar Portugal ta yi musu mulkin mallaka su ma yawanci wannan yaren na harshen Portuganci suke yi wadda in ka dubi can wasu kasashe abin da ya shafi su Angola da makamantansu irin su Guinea Conakry din nan duk zaka samu su ma suna amfani da irin waɗannan yarurruka na mulkin mallaka da aka yi musu to alal hakika kamar yadda masu tambaya suka yi tambaya to in muka dubi yadda yarurrukan suke anan wannan nahiya ta mu ta Afirka to zamu ga cewa lallai yarurrukan mu na gida kamar da muka yi amfani da su ko muka ambata zamu ga suna da tasiri kwarai da gaske wajen ba ma yaren ba in muka dauki larabci misali su larabci ba yare bane kawai bayan yare yana da haruffan sa wanda ake rubutu da shi ake amfani da shi sannan ka dauki Swahili to shi kuma yawanci abin da ake amfani da shi shine haruffa wanda yake na boko duk da dai suna da haruffa irin na ajami kamar yadda Hausawa su ma suke da shi misali idan za a rubuta wani abu wanda yake da Swahilanci to za a yi amfani da haruffa na boko ko kuma ai amfani da haruffa na ajami su ma haka Hausawa suke to amma in ka cire irin su yaren Amharic da Oromo wato yaren mutanen Ethiopia kenan da sauran kasashe da ke kewaye da su irin su Eritrea da makamantansu to su kuma suna da rubutu irin nasu na musamman to duk waɗannan dai yana gwada maka kenan cewa nahiyar mu ta Afirka ta dade da wayewa kuma ta dade da ci gaba tun zamanin zamunna wanda kuma yawanci zaka iske wasu harsuna din kamar yadda muka yi bayani cewa akalla akwai su guda 2000 a wannan nahiya ta mu ta Afirka to wasu daga cikin su mafiya yawa sun narke sun nitse sun bi manya-manya da ke kusa da su wasu kuma suna ne kawai amma akwai rabe-rabe da yawa kamar yadda muka buga misali da Hausa sannan muka dubi wani yanki namu na Najeriya alal misali kamar jihar Plateau jihar Bauchi da kuma wani yanki na jihar Yobe da jihar Gombe da kuma jihar Taraba to akwai kabilun Jarawa su ma to kaga in aka ce Jarawan nan to akwai kabilu daban-daban ko kuma sura ne na kabilar gaba daya amma in ka duba zaka ga waɗannan Jarawan ne waɗannan Bankalawa ne waɗannan Badawa ne waɗannan ga sunan dai da sauransu to haka dai abun yake haka su ma Fulani din akwai wanda suke walaɗa ne akwai Bokoloji akwai Rahaji akwai makamantansu dai duk waɗannan abubuwa su ake magana amma in aka dunkule sai a ce to ai duka yare kaza ne to waɗannan su ne abinda muka iya bincika kuma muke fata wato ba za mu yi sake da abinda muka gada wanda yake mai kyau ba dangane da abinda ya shafi harshe da kuma tarihinmu muna fata Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullah to
sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarihin Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sai wanda ya bada umurni Hailu Haile da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Shirin amsoshin tambayoyinku kenan da abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi ke aika mana. Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafa da Chelsea ta soma shiga garari da fuskantar kalubale sakamakon takunkumin da aka kakabawa mamallakin kungiyar dan kasar Russia Roman Abramovich. Yanzu haka hukumar Barclays ta toshe asusun ajiyar banki na kungiyar bayan da gwamnati ta bada sanarwar saka takunkumi kan Abramovich. Gwamnatin ta Burtaniya ta saka Abramovich a jerin sunayen waɗanda aka kakabawa takunkumin ne a ranar Alhamis sakamakon zargin alakar sa da shugaba Vladimir Putin na Russia da yanzu haka ya kaddamar da yaki da kasar Ukraine. Wannan takunkumin ya kuma kange Abramovich daga cefanar da kungiyar duk da cewa ya bada sanarwar kudirin sayar da ita a farkon watan nan na Maris. Haka kuma takunkumin ya haramta wa kungiyar sayar da duk wani kayan ta a shaguna ko sayar da tikitin shiga filin wasa ko kuma cefane yan wasa. Yana kuma da wasu kamfuna da ke da alakar kasuwanci da kungiyar suka janye. Na baya-bayan nan shine kamfanin sadarwa da ke daukar nauyin rigunan yan wasan kungiyar wanda ya ce ya dakatar da hulɗar sa da kungiyar ta fan miliyan 40 a kowace shekara. A halin da ake ciki kuma kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain ta soma yunkurin sayan wasu zaratan yan wasan kungiyar ta Chelsea biyu. Romelu Lukaku da Timo Werner a kasuwar cefanen yan wasa ta bazara mai zuwa. Akwai rade-raden cewa ta yiwu mahukuntan kungiyar ta Chelsea su sayar da wasu zaratan yan wasan su akan tilas idan aka bude kasuwar cefanen yan wasa domin kaucewa fadawa a cikin matsalolin kuɗi biyo bayan takunkumin da aka kakabawa mai kungiyar da ke kokarin toshe duka ta kafar kungiyar ta samun kuɗi. Shahararren dan wasan Borussia Dortmund ta kasar Italia Erling Haaland ya zaɓi komawa kungiyar Manchester City ta Ingila a ƙarshen wannan kakar wasannin. A can baya dai an yi ta danganta dan wasan dan kasar Norway mai shekaru 21 da komawa wasu kungiyoyi da ke zawarcinsa da suka hada da Real Madrid ta kasar Spain da kuma kungiyoyin Chelsea da Manchester City na Ingila inda daga ƙarshe zaɓi City din. Rahotanni sun bayyana cewa tuni da City din ta yi tanadin sayan dan wasan a bazara mai zuwa akan kuɗi kalilan da ba su wuce fan miliyan 63 ba. Halan ya sami zura wa kungiyarsa ta Dortmund kwallaye 23 a cikin wasanni 20 a wannan kakar wasanni wanda ya bada adadin kwallaye 80 da ya zura wa kungiyar a cikin jumlar wasanni 79 da ya buga mata. A kasar Faransa kuma dan wasan gaba na kungiyar PSG Kylian Mbappe ya shirya tsab domin rataba hannun kwantiragin komawa kungiyar Real Madrid ta kasar Spain. An dade ana rade-raden komawar tashi a Madrid to amma yanzu ta tabbata yayin da kwantiragin ta zai karkare da PSG a ƙarshen wannan kakar wasanni. Masu shari'a akan lamarin wasanni na ganin hakan ba zai rasa nasaba da dan karancin fuska da Madrid din ta yi wa PSG ba na yin waiwayin baya ta kuma fitar da ita daga gasar cin kofin zakarun Turai a tsakiyar mako. Lamarin da ake hasashen zai iya yin sanadiyar rasa wasu zaratan yan wasa da dama na kungiyar ta PSG. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na masu saurare sai ku mana afuwan ba za mu samu kawo muku takaitattun labaran ba a yau don haka anan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aikina da ya taya na gabatarwa Ibrahim Kalmasi Garba sai kuma Hailu Haile da ya bada umarni da Zainab Abdulrahman da ta daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallama da ku. Ku huta lafiya.